أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايعك أمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غودياغا الله سبحانه وتعالى دي قدر تامن حدوا وانا يمتين الحميشي أشرين دبيارك واتن حدو هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شكرا تدوبو ليا دادري حدو دا أربعين دبيو واندي داتي وقوما واتن شابي ميلادية تدوبو بيو دا أشرين إن شاء الله تعالى زامو تيغبا أتكين كراتو لتاهن شرح السنة na Abu Muhammad Hassan ibn Ali ibn Khalaf al-Barbahari wanda ya rasu shekara ta 329 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam insha Allah ta'ala wannan zai zamanto darasi na 10 a cikin wannan littafi wanda sati da ya gabata darasi na 9 kenan da ya wuce mallan yana mana magana akan abin da ya shahi muna hucci bi mana da irin hatsarin da yake da sannan kuma wa ake cewa munahuki wanda ake cewa munahuki shine mutumin da zai bayyana musulunci a bayyane amma kuma a cikin zuciyar shi zaka same shi kahuri ne wanda yake na gidan gaba kahuri ne amma kuma lo zaka samu bakin shi yana furta kalma idan wannan take ta musulunci ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana bayani akan munafukai a cikin alqur'ani mai girma a can cikin sura da aka safkar sukutum da guda war take bayani akan halin su waɗanda suke munafukai ne Allah yake cewa idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun za su zo su samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su bayyana mushi cewa su masu imani ne sun shaida shi manzon Allah ne Allah yake ta karshe Allah yana shaidawa tabbacin cewa waɗannan mutanen munafukai ne in ka gansu idan ka ga yanda suke sifar su take da yanayin da suke tu'jibuka ajsamuhum amma kuma wa in yaqulu tasma'a liqawlihim in za su yi magana mai kyau shigen su mai kyau amma in suka zo gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka zauna manzon Allah yake cewa ka annahum khushubun musannada kai ka ce wasu katako ne aka jingina da katanga yanda katakon nan baya fahimtar komi game da abin da manzon Allah yake ambatawa to su ma haka waɗannan mutanen ba sa fahimtar karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau za mu tashi inda mallan yake ambata cewa ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام مالن أبو محمد إكيتشوا إمام البربهاري yace wala nashhadu li ahadin bi haqiqati al-iman bazai muyi wa kowa shaida ba da haqiqanin imanin cewa tabbas ba shakka akan wani mai imani ne wannan shaida ba wanda ya saka irin ta bazaka yi ta ba hatta ya'ti bi jami'i shara'i al-islam har sai yazo bi jami'i shara'i al-islam sai yazo da dukkan abubuwan da suke shari'a ce ta musulunci a lokacin tukun zaka ce abin da ya bayyana a gare ka zaka shaida cewa wani musulmi ne yace fa in qassara fi shay'in min zalika idan ya takaita akan wani abu na daga cikin shari'an nan ta addini ta musulunci to wannan mutumin kana naqisal iman za a lissafa shi a matsayin wanda imanin shi ragaggen imani ne hatta ya tuba har sai ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala bimana idan aka ga yana aikata wasu ayyukan da kaba'ir ne mana manyan zunubai ne yana shan giya yana ayyuka na alfasha yana kaza to kaga wannan iya da imani amma imanin shi ragaggen imani ne har sai ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala malici wa alam kuma ka sani cewa anna imanahu ila Allah cewa imanin wannan mutumin zuwa ga Allah mai girma da buwaya imani ne kala biyu, akwai tammal iman, akwai imani cikakke, akwai naqisal iman, akwai imani rigigge. Dan Adam kuma yana samun matsayi na samun imani cikakke ta hanyar kusantan ayyuka managarta, aikata ayyuka wanda Ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta suka zo a cikin karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. A duk lokacin da ka ba irin waɗannan abubuwan kaimi, to imanin ka zai zamanto imani ne cikakke, amma kuma a daidai lokacin da ka yawaita ayyukan suke na banna zaka zamanto naqisal iman, mana imanin ka ragegge ne. Sai maliki ta kenan wannan abin da zamu shaida akan shi kenan, illa ma azhara laka, sai dai abin da ya bayyana a gare ka min tadyi'i shara'il islam, na game da abin da ya shahi tozartar ko kuma jayayya game da aikata aikin da ya tabbata a cikin sunan addini. Kenan illa ma azhara laka, sai dai abin da ya bayyana a gare ka na mutumin nan, abin da ya hauna, abin da ya shahi, abin da zai warware imani, to a lokacin ba za ka shaida mushi da musulunci ba, barantana ka shaida mushi da cewa mai imani ne. Wannan shine abin da malaka ke karantar da mu anan, bi ma'ana dukkan mutum kenan, karka yi hukunci akan shi kai tsaye na cewa lalle wannan mutumin mai imani ne, sai abin da ya bayyana a gare ka na aikin shi za ka yi kokarin shi ma kwatanta cewa haka muke kyautata mushi tsammani. Amma ka ce katkatuwa ne ko wacce mai imani ne, wannan laihi ne da suna addini, ba za ka irin wannan shaidar ba. Bi ma'ana ba za ka tsarkake wani ba, la nuzakki ahadan, ba za mu tsarkake kowa ba, bi an naqula kaman mu ce fulanun mu'min, mu ce ai wani kai wani ai mai imani ne, ko kuma a wacce imani kaman yanzu ba, a babu wannan a da suna addini, sai dai kai kana kyautata mushi tsammani. Amma haka ne haƙiƙani mai imani ne, wannan babu wanda ya sani sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dalili akan haka, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana bayar da kyauta sai aka ce mushi abawani, sai mutumin da yake ce abawani ne sai yake ce a'ti fulanan fa innahu mu'min, ma'aikin Allah ai ba abawani, ai wani ma mai imani ne, sai manzon Allah ya ce au muslim, ko dai musulmi dai. Thumma qala, sai wannan mutum ya sake maimaita cewa a'ti fulanan fa innahu mu'min, ya maki Allah ka bawa ne shi ma mai imani ne. Manzon Allah ya sake ce mushi au muslim, ko dai musulmi dai ko. Kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jan hankalin shi wannan bawan Allah akan jazzama cewa, tabbatar da cewa mai imani ne wanda ba haraka ka bace ba. Mana kai dai kana kyautata mushi tsammani, amma yanki cewa mai imani ne, ba zalla ce ko dai musulmi dai, saboda akwai bambanci tsakanin daraja ta musulmi da mai imani. To shi dai abin da yake wajibi akan mu shine mu yi hukumci da abin da ya bayyana a gare mu a tare da mutum, na abin da ya shahi aikin da ya aikata, kuma kyautata mushi tsammani ne zamu. Abu Musa al-Ash'ari Allah kadir da a gare shi yake cewa anna rajulan zukira inda annabi sallallahu alaihi wasallama, an ambaci wani mutum a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan mutumin fa usniya alaihi, sai aka yi yabo a gare shi cewa shi kin rajul khairin, mutum ne wanda yake mutumin alheri ne. Fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama, sai manzon Allah yace wanda ya yabi wannan mutum yace wai hak, manzon Allah ce kai cinka, qata'ta unqa sahibika, ka yanke wuyan dan uwanka a dalilin wannan maganar da kai. Amma abin da yake kanka karka ce yankan shakkuca wani karshen, a ahsibuhu kadhalika, ina kyautata mushi tsammahanin kaza da kaza, ina kyautata tsammahanin mutumin alheri ne, muna kyautata mushi tsammahani wajen Allah cewa wani mutumin arziki ne, wannan shine abin da yake kanka. Amma ka hadi yankan shakku saboda baka san me yake cikin zuciyar ba, haƙiƙanin abin da kuke ganin nan haka nan ne ko kuma ba haka nan bane ba, ko abin da yake kanku ku mushi hukunci da abin da kuka gani, muna kyautata mushi tsammani yana sallah, yana azumi, yana aikata ayyuka na alheri. Amma kat wannan mutum haka yake, ha wannan kuma sai Allah subhanahu wataala, shi kadai ne alimun bi zati sudur, shine allamul ghuyub, shine masanin abin da yake fake, shine masanin dukkan wani abu wanda yake na gaibi ne. Bayan shi malaka ta wa salatu ala man mata min ahli alqiblati sunnatun, yace wal marjum wal zani wal zaniyatu wal ladhi yaqtulu nafsuhu wa ghayruhu min ahli alqiblati was sakranu wa ghayruhum as-salatu alaihim sunnah. Malam Barbahari yake cewa was-salatu yin salla ala man mata min ahli al-qibla, game da duk mutumin da ya mutu iya cikin ma'abuta al-qibla, bi mana mutun ne wanda yana salla ya mutu, to yi mushi salla sunnatun ay sunnatun min sunanir rasul sallallahu alaihi wa sallama, sunna ce daga cikin sunnonin manzon Allah, al wajibi ittiba'iha, wanda yake wajibi ne a bi wannan sunna. Da haka yake cikin haƙƙin mutum musulmi akan dan uwan shi musulmi, idan ya mutu ku gyara shi, ku kai shi kuraka, ku je a mushi sallah, a je a binne shi. Wannan iya ɗaya daga cikin haƙƙin da duk wani mai imani yake da akan sauran ƴan uwan shi. Sai dai kuma abu ne wanda yake fardu kifaya ne, idan wasu suka tashi suka yi, to wannan wajibcin ya sauka akan kowa. To ala ayyi hal dai duk mutumin da yake mai yin sallah ne daga cikin ahlul mutan da suke fuskanta al-qibla, to wannan mutumin sunna ce a yi mushi sallah. Haka kuma wal marjumu, mutumin da aka mushi rajamu, wannan makaranta satin da ya wuce, imana mutum ne wanda yake malalaci ne a alaita yaje ya aikata wani abin da ba daidai ba, ya aikata aikin alfasha na zina, sannan kuma a bayan kasancewar ya taba yin aure ko ta taba yin aure, hukuncin shi shine za a jehe shi. To in aka jehe shi nan ba haka za a kyale shi, shi ma wannan sai an yi sallah a gare shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ga wannan matar da aka jehe ta. Umar yake cewa ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, atusalli alaiha wa qad fa'alat ma fa'alat, yanzu ya ma'aikin Allah zaka mata sallah alhali ta aikata abinda ta aikata na ba daidai ba? Sai manzon Allah ya ce, Umar, wannan macen da kake gani ta yi wani irin tuban da irin dandazon ladan da za ta samu, wannan ladan in aka raba ma mutum 70 a cikin garin Madina ya ishe su sababin shiga gidan aljanna, ya ishe su sababi na Allah ya kalle su da idon rahama sa su gina aljanna. To kaga kenan almarjumu wanda aka je shi ma za a mushi sallah, za a mushi sallah. Wazani haka kuma wanda yake mazinaci, wazaniya haka mazinaciya mace, mara mazinaci ya ce ko mazinaci ne, amma dai an san yana sallah, yana aikata ayyuka na addini, ba kahuri bane musulmi ne. Wannan kuma abin da yake aikata na zinaci, zinaci ko take aikata laihi ne, bai mai girma a cikin musulunci, amma baya hana amma mutum sallah. Duk da cewa a irin waɗannan wurare, bi mana a samu waɗanda ake ga cewa kamar kai da zamanto wani babban misali limamin yawamin gari gaba ɗaya, a ce ya zo, a ce ya zo ya yi sallah ga wannan gawa, saboda dubi zuwa ga aikin da take aikata wanda yake na ba daidai ba. Kenan idan ya zamanto mutum yana aikata abin da ba daidai ba, to wannan aikin da yake aikata na ba daidai ba, bi mana bai ba shi dama a ce misali amma gawan wani talallaba na musamman. Kenan ya zamanto abin da za a mushi lalle za a mushi abin da ya kamata, amma dai ba wani abu bane irin wancan wanda yake na ɗajin tabarkalla. Kenan wannan shine abin da yake wajibi, amma tabbas za a yi mushi sallah. Na'am, kenan iya ɗaya daga cikin waɗanda za a ma sallah kenan mutumin da yake mazinaci, kenan shi ma koda ya mutu a irin wannan yanayi, kenan tabbas iya da haƙƙi akan musulmai na su yi mushi sallah. Sannan kuma abu na gaba, Ishmal yake cewa wallazi yaqtulu nafsahu, mutumin da ya kashe kanshi, bi mana kawai ya ji rintsin rayuwa, abubuwa sun ɗaure, duniya ta mushi ɗaurin minti, bi mana ya rasa gaba ya rasa baya, sai ga cewa kai bari ya khallasa kanshi, ya kashe kanshi, ya huta shi, ya tsammane shi. To duk da cewa laihi ne addinin musulunci, ya hana mutum ya kai kanshi zuwa ga abin da yake halaka ne. Allah yake cewa wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin, kar ku kai kanku zuwa ga halaka, ku kyautatawa kanku, Allah yana son masu kyautatawa. To amma irin wannan yanayin misali la sai ma irin abubuwan da ake ciki yanzu na rashin sanin Allah subhanahu wataala, rashin imani da abin da Allah kadarta ma mutum alheri ne ko sabanin shi, la sai ma abin da yake na sabanin alherin, sai ga ba kowa ya fiye jurewa ba, sai ga mutum a ce ai ya sha, ya hada wasu magunguna, ya sha ya mutu, ko ya duro daga wani waje nesa ya mutu, ko kuma ya sa ma kanshi wani wata guba ya sha ya mutu, ko ta za ka ga irin wannan abubuwan, ko kuma ya rataye kanshi, mana ya sa igiya kanshi, ya shake kanshi ya mutu. To irin wannan mutumin lalle abin da ya aikata laihi ne, kuma zunubin wannan laihin yana nan tsakanin shi da Allah subhanahu wataala. Amma mu musulmai kasancewar mun tabbatar da cewa lalle musulmi ne, wajibi ne akan mu idan ya mutu za mu yi mushi sallah, mu je mu binne shi a cikin makwantai na musulmai. Malai ce wa ghairahu, da wasu waɗannan da aka ambata, kenan da wanda aka jihi da mazinaci namiji ko mace da wanda ya kashe kanshi duka waɗannan za a yi as-salat za a musu sallah in suka mutu da wasu su ma mallai ce matakar dai cewa min ahli al-qibla suna daga cikin wanda suke kuskanta al-qibla su yi sallah to wannan mutane in suka mutu za a yi musu sallah mallai kara was-sakranu haka mutumin da yake mayi mana mashayi ne ya sha kaza sha kaza mana shi ma dai a irin wannan yanayin duk da gatan hadisin manzo Allah yake cewa mudminul khamr la yadkhulul janna duk mutumin da ya dawwama har ya mutu yana shan giya wannan mutumin ba zai shiga aljanna ba amma ho yana nan a matsayin shi na musulmi wannan laihin nashi zai hajjabe shi daga game da abin da ya sha shiga aljanna to amma shi ma irin wannan idan ya mutu za a yi mishi sallah laihin shi da yake na shan giya alahida sannan kuma yi mishi sallah kuma wannan wani abu ne wanda yake wajibi akan mu musulmai malaci as-salatu alaihim sunnatun ayi musu sallah wannan iya daga cikin sunna ay min sunnatir rasuli sallallahu alaihi wa sallama alwajib ittiba'uha iya daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya wajaba akan dukkan wani mutum mai imani yayi biyayya ga abida game da abin da yazo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan waɗannan mutanen duk da cewa sun kasance masu laihi ne amma baya hanawa ay musu sallah kenan sabani akan aqida ta khawarij mali ci gaba da cewa wala yakhruju ahadun min ahli alqiblati min alislam hatta yurudda ayatan min kitabillahi aw yurudda shay'an min athari rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama aw yusalli lighayrillahi aw yadhbaha lighayrillah wa idha fa'ala shay'an min dhalika faqad wajaba alayka an tukhrijahu min alislam fa idha lam yaf'al shay'an min dhalika fa huwa mu'minun wa muslimun bil ismi la bil haqiqati Imam al-Barbahari ya ci gaba da cewa wala yakhruju ahadun min ahli al-qiblati min al-islam babu wani ɗaya daga cikin ma'abuta kallon al-qibla wanda zai huta daga cikin musulunci hatta yurudda ayatan min kitabillah har sai yayi jayayya hatta yurudda ay hatta yajhada yayi juhudi yace a shi aya kaza kawai bai yarda da ita ba to ko sallah yake yi inda yace bai yarda da wata aya daga cikin ayoyin al-Qur'ani ba min kitabillahi daga cikin littafin Allah to wannan mutumin ya kafirta aw yurudda shay'an min athari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma a karanta wannan hadisi yace shi bai rada shi ba an tabbatar da kuma hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan bayanin kawai yayi mursisi yace a shi bai rada ba aw yusalli li ghayrillahi ko kuma yana sallah ba dan Allah ba mana wata manhohin shi yake ma sallah kawai aw yadhbaha li ghayri Allah ko kuma mutun ne wanda yake yin yanka ba dan Allah ba to wa idza fa'ala shay'an min zalika in ya aikata wani abu daga cikin wannan abubuwan da aka ambata abu na harko ya kafircewa aya daga cikin ayoyin alqur'ani mai girma dole ne mutun yayi imani da littafin gaba daya zaka shiga cikin musulunci ka shiga gaba daya ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffa a shiga gaba daya ko kuma a karanta wani hadisi yace a kai wannan hadisi ni ban yarda da shi ba alhali kuma hadisi ne ingantacce to wannan shi ma iya ɗaya daga cikin abin da zai iya sa mutun ya bar musulunci ko kuma ya zamanto yayi sallah yana sallah ba dan Allah ba ko kuma yayi yanka dan wani Allah bi ma'ana da umarnin wani ba umarnin Allah ba ya zubar da jinin da umarnin aljani ko da umarnin shedan ko wani abu makamancin wannan irin yanke-yanke da zaka rika ji a je a nemo rago hori tas ko a nemo rago baki irin ko dan akuya baki irin ko ta kaza mai wake kuna makamancin wannan irin waɗannan sharuɗan daga kaji ana baka su a wajen yanka to ka tabbatar da cewa wannan umurnin ho daga shedan yake ba yanka bane da za a yi shi dan Allah shi kuma duk mutumin da ya yanka ba dan Allah ba hadisi ya tabbata cewa la'ana Allahu man dhabaha li ghayrillah Allah ya tsine ma duk wanda ya yanka ba dan Allah ba da sunan aiki da sunan tashi tsaye sunan wane ne sai a je a irin ta wannan yanke-yanke to wannan hatsari ne mai girma aw yazbaha li ghayrillahi mutun yayi yanka ba dan Allah ba dan wani Allah amma misali mutun ne yayi bako sai kamo dabba yayi yanka saboda yima wannan bakon abinci mai dadi ci kaga girmama bakon nan ya ɗaya daga cikin ayyuka wanda addini ya umarni akan su man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu to wannan ba zai shiga ba karkashin irin wancan yankan ana ne yankan da umurnin wani ne ba umurnin Allah ba subhanahu wa ta'ala irin yanke-yanke na za a je gindin kaburruka ana da sunan cewa wai aka yi shi za a samu biyan bukata waɗannan duka yanke-yanke ne wanda Allah bai yarda da su ba kuma yankin da suke nuni akan an yi su dan wani Allah ba dan Allah ba kenan malai ce wa idza fa'ala shay'an min zalika faqad wajaba alayka idan mutun ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da aka ambata ko ya kafirce alqur'ani ko wata aya a ciki ko wani hadisi ko ya salla ba dan Allah ba ko ya yanka ba dan Allah ba in ya aikata wannan wani abu daga cikin waɗannan faqad wajaba alayka an tukhrijahum min alislam ya zama wajibi a gare ka ka yarda cewa wannan mutumin ya bar musulunci fa idza lam yaf'al shay'an min zalika mal yace in ko bai aikata wani abu ba daga cikin waɗannan abubuwa fa huwa mu'minun muslimun yana nan a matsayin shi na ko mumuni ko muslimi mu musan ba wani ne mu dai musan mutun ne muslimi ya da mutun ne muslimi mana yana cikin musulunci amma tabbatar da cewa mumuni ne wannan kuma wani abu ne wanda sai Allah subhanahu wataala zai ya san waye ke mai imani amma dai muslimi ne bil ismi a sunan shi mal yace la bil haqiqati ba a haqiqa ba me yake nihi anan bi mana mu a matsayin mun ga yana ta aikata ayyukan alheri a wajen mu sai mu ci kawa ne mumuni ne wani musulmi ne wani kaza ne to wannan abin da suna ne zamu hade amma tabbas haka nan ne wannan kuma sai Allah shine malai yace bilismi da suna zamu ambace shi a haka la bil haqiqati amma a haqiqan tabbas in haka nan ne har a cikin kokon zuciyar shi wannan kuma sai Allah subhanahu wataala ne kawai ya sani to kaga wannan duka iya daga cikin abin da yake wajibi mutum musulmi ya sani saboda rashin sanin waɗannan abubuwa yana ɗaya daga cikin abin da zai sa mutum ya rika wuce gona da iri a cikin abin da ya shahi al'amuran suke na addini ne sai mali ya ci gaba da cewa wa kullama sami'ta min al-athari shay'an mimma lam yablughu aqluka nahwu qawli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama qulubul ibadi bayna isbu'aini min asabi'ir rahman azza wa jalla malaci wa kullama sami'ta duk lokacin da kaji min al-athari na daga hadisi shay'an wani abu na hadisi amma wannan abun da kaji mimma lam yablughu aqluka iya daga cikin abin da hankalinka bai iya riska bakka iya fahimtar haqiqanin abun ya ne yake amma kuma hadisi ya tabbata akan abun malaci nahwu qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallama misalin fadar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa hadisi ne ingantacce imamu muslim ya zo da shi hadisin yana da hadisin abdullahi dan amr mazalla yake cewa qulubul ibad zukatan bayi baina isbu'aini min asabi'ir rahman suna tsakanin yatsotsi daga cikin yatsotsin ubangiji azza wa jalla to yanzu anan ba wanda ya saka neman da ya tayi imana yanda kaji an hade shi nan haka nan to haka yake haka yanda kaji shi haka yake babu wani zancin a ƙara bayani ayaya abin yake a kawai yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata kuma hadisi ya tabbata ladabin da yake kaina yake kanka yake kanki shine mu yarda cewa lalle abin da manzon Allah ya hade haka ne amma gano abin da hararo shi da iya fahimtar ina ka sa gaba wannan kuma ba wanda zai tambaye mu akan shi misali nabi da malam ya kawo hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda hadisi ne muttafaq alaihi bukhari yazo da shi muslim yazo da shi yazo a cikin sahih bukhari hadisi mai lamba ta 1904 yazo a cikin sahih muslim a cikin hadisi mai lamba ta 758 hadisin abu huraira mazalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha yanzilu ila sama'id dunya allah yana sabkowa saman duniya a kowane kaso na ƙarshe na dare a cikin uku a wannan lokaci ana shelanta cewa ina mai neman gafara a gafarta mishi ina mai nemo ina mai bukata a bashi ina mai kaza a mai ina wanda yake cikin damuwa a yaye mishi sai ga dadam ya dauki wannan lokutan gaba ɗaya yana ta shinkori kuma ya tashi da sahi ta fafatawa da duniya kaga da ka faro daga can ina mai nema kace gani ya Allah ina da bukata kaza a ce an biya maka kana tashi da sai Allah sai ya sauke maka komai to wannan hadisin cewa ubangiji yana sabkowa saman duniya kamar yadda manzon Allah ambata inna allaha yanzilu ila sama'id dunya to wannan shi ma wajibi ne kai imani da shi ya yake sabkowa mu sani ba amma manzon Allah ya bada labari cewa Allah yana sabka kuma hadisi ya tabbata to anan babu baka cewa bari a dole in kar abin da hankalina in hankalina ya kama shi ya yarda shi tuku a lokacin zan yi imani da shi a sannan kuma wa yanzilu yawma arafa Allah yana sabkowa ranar arfa kamar da shi hadisi ya tabbata akan haka sanan kuma wayanzilu yawmal qiyama Allah yana zawwa gobe kiyama wanda dalilai za su zo anan gaba insha Allah ta'ala a cikin alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka kuma yake cewa inna jahannama jahannama la yazalu yutrahu fiha ba za a gushe ba ana jewa mata mutane ana jewa mata duwatsu hatta yad'a 'alayha qadamahu har sai ubangiji ya dora mata diddigen shi a lokacin za ta ce qad mana ya isa duk abinda aka jeho mata za ta laqume shi jalla sana'uhu daukaka ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala to irin waɗannan hadisai da suka zo suka yi waɗannan bayanai duka wajibi ne mutum mai imani yayi imani da wannan wannan hadisin na ƙarshe yana nan a cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisin Anas dan Malik Allah ƙara yarda gare shi sannan malai ƙara mana hallo misali na gaba yace wa qaulillahi ta'ala lil abdi fa a cikin hadisul qudsi ya tabbata Allah mai girma da buwaya zai ce ma bawa in mashaita ilayya in ka taho zuwa gare ni Allah yace harwalatun ilayka aw harwaltu ilayka idan ka zo mini kana tahiya Allah ce zan zo maka ina sassarfa to wannan duka iya daga cikin abin da ya tabbata a cikin hadisi wannan shi ma iya cikin hadisi ne muttafaq alaihi bukhari yazo da shi muslim yazo da shi daga cikin hadisin abu hurairah shi ma haka kuma hadisi na gaba khalaqallahu Allah ya halicci adama annabi adam ala suratihi akan surar da ubangiji subhanahu wataala ya ga dama ya halicce shi to anan sha malamai sun kawo akan ala suratihi mi ake nihi waɗannan duka sa daga cikin hadisan da sun tabbata ma'anar su ya tabbata sannan kuma Allah ba dole bane ba kai sai ka hankalinka ya fahimci ina ne aka sa gaba misali na gaba malaka ta wa qauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallama haka fadar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ra'aytu rabbi naga ubangiji na fi ahsani suratin a cikin mafi kyawun sura wannan shi ma zaka bar shi a yanda yake hadisi ne tabbatacce ya tabbata manzalla ya ambaci haka to wajibi ne akan mu yi imani koda kukwalen mu sun kasa hankalto ina aka sa gaba to wannan shine hakikanin abin da yake cewa imani haqiqani imani kenan kai imani da abin da yake wajibi ne akan kai imani da shi shi me yake cewa musulunci ma a karan kanshi dama shine al istislam me ka wuya mana ka me ka wuyan ka ka yarda duk abin da aka ce maka Allah ya ce ka yarda manzalla ya ce kaza ka yarda abin da aka baka daitai akan shi ka amsa wanda baka ba aka yi shuru kai ma kai shuru kai imani kuma da shi wannan shine abin da ake bukata a gare mu malaci wa ashbahi hadhihi al ahadith da wasu hadisai waɗanda suke kamancece ne ya da irin waɗannan hadisan abin da yake kanka yake kaina yake kanmu gaba daya fa alayka bit taslimi wat tasdiqi wat tafwidi war rida wajibi ne ka meka wuya ka gaskanta ka meka al'amuran gaba daya kuma ka nuna yardanka wala tufassir shay'an min hadhihi karka fasarta ko wani abu ɗaya daga cikin irin waɗannan hadisan bi hawaka da son zuciyarka fa innal imana bi hadha wajibun yin imani da waɗannan abubuwan wajibi ne fa man fassara shay'an min hadhihi bi hawahu duk wanda ya fasarta wani abu daga cikin waɗannan abubuwan da son zuciyar shi wa raddahu bi ma'ana ya mayar da wasu hadisan yace a kai ya za a ce kaza kawai bai yarda ba saboda yayi comparing abin da hankalin shi yayi muqarana shi da hankalin shi sai ce bai yarda ba malici fa huwa jahamiyun to wannan mutumin iya cikin wannan kungiyar batatta ta aljahamiyya wanda suke wohintar da abin da Allah ya tabbatar wa kanshi don Allah ya tabbatar wa kanshi sifa kaza ya tabbatar wa kanshi kaza sai su ce a ai bai yiwa ya za a ce Allah kaza kuma alhali kai kuma ba hankalinka ba ake so ya hukunci wa ana a dalili ne ake nema duk abinda dalili ya tabbatar da shi wajibi ne ka tabbatar da shi abinda kuma dalili bai zo da shi ba abinda yake kanka shine wajibi ka nisance shi a iya daga cikin abinda sifanta ubangiji subhanahu wataala ko kuma daga cikin nusus din da suka yi magana akan sifofin Allah wanda suke tabbatattu wanda Allah ya tabbatar wa kanshi ko kuma wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa Allah da su wajibi ne a gare mu mu yi imani da su akwai firaq bangaron da suka bace a wannan bangare misali yanzu ka dauki al-mu'addila su sun yi guluwi a wajen tsarkake ubangiji subhanahu wataala sun wuce gona da iri mana sun dauki tsari na manhajin hankalin su da tunanin su wannan abin sai ya kai su zuwa ga kore sunayen Allah da sifofin shi wai saboda kar su kwatanta ubangiji subhanahu wataala da halitta su ana samahani alhali ubangiji ya bada ka'ida yace yake cewa shi ubangiji subhanahu wataala sami' ne yana ji laysa kamithlihi shay'un ba wani tamka ga Allah amma kuma wa huwa sami'ul basir yana ji kuma yana gani kaga ya tabbatar da kanshi yana ji ya tabbatar da kanshi yana gani amma kuma yace ba wanda yake kama da shi kenan jin Allah ba irin jin kowa bane ba ganin Allah ba irin na ganin ku na kowa bane ba saboda walam yakul lahu kufuwan ahad bayyada tamka bayyada tsara laysa kamithlihi shay ba wanda yake kamantacce ne da Allah subhanahu wataala amma kai da aka ce maka Allah ya tabbatar wa kanshi ya ce yana ji wajibi ne kai raina ji ya yake ji ban sani ba me yasa baka sani ba saboda Allah bai so ka sani ba khalas kaga wani shi yake cewa imani da abinda kai hakkon lokaci ya kama ya yarda da abinda hakkon lokaci ba ta yarda ba wajibi ne tunda kai bi ne kake yi waɗannan mutane suka kore sifofi na Allah subhanahu wataala da sunayen shi da yawa akwai almumassila su kuma wanda sun wuce gona da iri wajen tabbatarwa su waɗancan sun wuce gona da iri wajen tsarkake Allah su kuma wanda sun wuce gona da iri wajen tabbatar da sifofin Allah sai suka afka cikin kwatanta ubangiji subhanahu wataala da halittu sai tsari manhaji na uku shine manhajin ahlus sunna wal jamaa su kuma su ne alwasatu tsakatsaki bisu tare da almu'addila sannan bussu tare da almumassila su mi suke yi ahlu sunna abinda ake so mu ta akai yusbituna lillahi alasmaa was sifat suna tabbatarwa Allah sunayen shi da sifofin shi isbatan tabbatar wanda bila tashbihin babu kwatantawa Allah yace yana ji eh mun tabbatar da yana ji to amma kuma wannan jin na Allah ba ma kwatanta shi Allah da jin wani halitta sai muka tsaya inda aka tsaya mu to wannan shine abin da ake bukata a gare mu amma duk mutumin da yace zai sa hankalin shi a ciki tabbas zai kai kanshi zuwa ga abin da yake halaka ne Allah kiyaye dan haka kenan abin da yake kan mu shine at-tafwid ma'ana meka al'amarin zuwa ga Allah subhanahu wataala kare zaman to zan sa tunani na ko ki sa tunaninki ko mu sa tunanin mu wannan abu shi batar da mutane da yawa jahamiya suka kore sunan Allah suka kore sifofin shi suka rika fasarta abubuwan a yanda su suka ga dama to amma duk mutumin da zai tsaya akan manhajin da yake manhaji ne tsaka-tsakiya kai baka kore ba kuma sannan a wajen tabbatarwa ka tabbatar da abin da yake tabbatacce ne sai ka tsaya tsaka-tsakiya baka tare da almu'addila sannan kuma baka tare da almumassila Allah shi da mu malai ci gaba da cewa man za'ama duk mutumin da ya raya cewa annahu yara rabbahu fi darid dunya zai yana ga Allah a nan gidan duniya balita fa huwa kafirun billahi azza wa jalla wannan mutumin ya kafircewa Allah bi mana kafiri ne ga Allah butulu ne ya hodi abinda Allah subhanahu wataala bai ambatar da wani dalili akai ba man za'ama anna ahadan yara Allah duk mutumin da ya raye cewa wani yana ga Allah fi dunya anan gidan duniya kuma wannan ganin da zai mashi wai ru'yata aynin ya ganshi da idan shi mana ya da idan shi shi bawon ya ga Allah la fil manami fa huwa kafir ne mutumin da yace ya ganshi kiri da muzu to wannan mutumin lalle tabbas ya ƙaryata abinda Allah subhanahu wataala ya ambata a cikin alqur'ani mai girma na cewa lan tarani qala lan tarani walakin inzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu aljabal ja'alahu dakka kenan dai a takeice ubangiji subhanahu wataala kaman da bayani ya gabata a baya la tudriku hul absaru wa huwa yudriku al absara wa huwa al latiful khabir anan gidan duniya babu wani wanda zai ce yana ga Allah subhanahu wataala kaman da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dalilai sun rige sun gabata duk da cewa mas'ala ce wadda akwai maganganun malamai da yawa akai na tabbatar da ana gani da tabbata amma dalilan da suke nuni akan rinjayen rishin ganin Allah a gidan duniya sune suka yawa wanda kuma sune suke da goyon bayan waɗannan ayoyi na Al-Qur'ani mai girma kuma sannan da wasu daga cikin hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam a malaki cewa daga cikin irin hadisan da suka zo suka yi magana akan mas'ala ta ganin Allah a nan gidan duniya hadisin Abu Dharr al-Ghifari wanda Imam Muslim ya zo da shi yake cewa an tambaye Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hal ra'aita rabbaka laylatul mi'raj shin kaga ubangijinka a ranar da aka yi sama da kai aka ta can samai qala manzalla yake cewa nurun haske ne anna arahu ta zan ganshi yace hijabuhu nur law kashafahu la ahraqat yake cewa subuhati subahatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi inda ubangiji subhanahu wataala bana nurun anna arahu haske ne zan ganshi yace hijabuhu nur law kashafahu inda ubangiji zai yayi wannan shamakin da ke tsakaninmu da shi da duk abinda zai kai zuwa ga wannan zuwa gaba wannan abin zai iya zaman towa halakkake ne alayati hal lalle ganin Allah subhanahu wa ta'ala anan gidan rayuwa a gidan duniya wani abu ne wanda yake babu shi sannan abin da yake tabbatacce shine za a ga Allah gobe kiyama wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira lilladhina ahsanu husna wa ziyada da sauran dalilai wanda aka karanta a baya malaji ya ci gaba da cewa wal fikratu fillahi bid'atun mutai zauna ya rika tunani akan zatin ubangiji man Allah ya ce yana ji karce ai kai a tunaninka za ka gane inda yake ji ko kuma a Allah ya ce yana gani kai a tunaninka za ka gano ya Allah yake gani to wannan ka zauna ka rika wannan tunanin wannan bid'a ce mana wani abu ne kagegge da sunan addini ba wanda ya riga ka daga cikin magabata yake wannan tunanin tunani ne rushashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tafakkaru fil khalqi ku yi tunani mana ku kai ku kawo ku doki izina da abun lura a cikin halittu amma kuma wala tafakkaru kar ku rika tunani fillahi akan Allah subhanahu wataala duk da cewa wannan hadisi ne da'ifi al-allama albani ya da'afa hadisin a cikin littafin shi silsila sannan kuma hadisi ne wanda yake da al-ayati hal akwai qura akan shi kenan ba za a iya kau hujja da shi ba kenan hujjar da malam bana hukuncin da malam ya gina akan anan kenan wannan hadisin ba zai bashi goyon ba sai dai wani abu na daban na can da Allah yake cewa wala yuhituna bihi ilma mana bayi busu iya kewaye ilimi ga Allah subhanahu wataala shi Allah shine yasa abin da yake gaban su yake bayan su yake kaza yake kaza amma su ba za su iya kiyaye ubangiji su yi ihadan Allah da ilimi wannan ba za su iya ba kenan sai dai hukuncin da malam ya gina ya samu gindin zama ta hanyar wannan amma ba ta hanyar wannan hadisin da ya kawo hujja da shi ba saboda hadisin ne wanda yake hadisi ne da'ifi yace fa innal fikrata fi rabbi saboda duk mutumin da zai zauna rika tunanin zatin ubangiji to wannan mutumin lalle wannan tunanin zai rika yi taqdahu shakka fi qalbihi zai aifar da shakka a cikin zuciyar shi ya zamanto yana kokonto Allah subhanahu wataala alhali kuma ubangiji subhanahu wataala ga abubuwan da yawar suke tabbatar da samuwar shi suke tabbatar da girman shi to wannan abun su ne ake so mutun yayi tunani akan su su ƙara fahimtar da kai girman Allah subhanahu wataala kamar da wani yake cewa faya ajaban yake cewa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhu aljahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid yace abun mamaki ya ake saba wa Allah ko kuma yaya mai jayayya yake jayayya akan Allah subhanahu wataala tare da cewa a cikin komai akwai aya da alamar take nuni akan cewa Allah shi ɗaya ne da haka dai wajibi ne mutum ya zamanto kenan tunaninka ya takaita akan halittun Allah subhanahu wataala kenan halittun da Allah yayi wannan zai ƙara maka sanin girman Allah subhanahu wataala sai malai ci gaba da cewa wa'alam ka sani cewa annal hawama was-sibaa wad-dawaba yake cewa nahwa adh-dharri waz-zubabi wan-namli kullaha ma'muratun ولا يعلمون شيئا قو لا يعملون شيئا الا باذن الله تعالى مالي ci gaba da cewa wa'alam ka sani cewa annal hawama cewa lalle dukkan wata dabba ma'abuciyar sunmu bana take da guba irin macijiya wata kunama da sauransu wasiba da irin su zaki wanda suke dabbobin da suke iya farauta waddawab sannan kuma dukkan ma wata dabba da ka sani nahwa zarri misali irin sa abin da ya shahi kwaya a zarra wan zubab na abin da ya shahi kuda wan naml na abin da ya shahi tururuwa kullaha wadannan abubuwan gaba ɗaya da wasun su ma'muratun suma umarni ake ba su kana kaga ci ai kai baka san ba hikimar da sa aka halicci saburo ko kuma baka san ba hikimar da sa aka halicci kaza a kai ne baka sani ba duk abubuwan da kake gani ubangiji ya halicce su ba wani abin da aka halicce shi ba tare da wata fa'ida ba babu shi kullu hasan na kuma amuratun dukkan su abun umarni ne la'alla in babu shi kai rayuwar ta kai ba za ta yi ba sannan kuma wala ya'lamuna shay'an basu san komai ba su waɗannan dabbobin illa bi idhnillahi face sai da izinin Allah ko kuma kace wala ya'maluna shay'an su dabbobin nan ba za su aikata wani aiki ba illa bi idhnillahi face sai da izinin Allah mai girma da buwaya naka dukkan abin da kake gani a cikin halittun Allah suke kawo dukka suna tahiya ne da umarnin Allah subhanahu wataala al-kaunu kulluhu mudabbarun wa ma'murun amran kauniyan dukkan abin da kake ga yana zaga yana kaiwa yana kawowa duka umarni ne na Allah subhanahu wataala kuma haka Allah ya ga dama ya umurta wajibi ne akan dukkan mutum mai imani ya imani da haka yanzu misali ka duba yanda rana take tahiya wata take tahiya tauraro suke zuwa suna zawwa ka duba inda dabbobi suke kaiwa suke kawowa ka duba tsuntsaye inda suke kaiwa suna kawowa kullu shay'in yamshi ala nizamihi alladhi qaddarahu Allahu lahu komai yana tahiya akan tsarin da Allah mai girma da buwaya ya kadarta mushi da haka wajibi ne mutum mai imani wadannan abubuwa su kara maka imani da Allah ba zaman tuba a ce wani ya hutu saboda tsabagen jahilci ya rika ta shi bai san ba wato hikima da sa Allah ya halicci kaza ko ya halicci kenkeso ko ya halicci saburo ko ya halicci kuda ko ya halicci wani da sauransu mutum yayi hankali a cikin abin da yake kaiwa ya kawo duk abin da ka gani halitta ne na Allah kuma akwai hikmatun balighatun a cikin wannan halittar ta Allah subhanahu wataala daga karkajawa kanka jafa'i ga Allah mai girma da buwaya sai mali ci gaba da cewa al-imanu bi anna Allah ta'ala qad alima ma kana sannan wajibi ne mu yi imanin cewa Allah ya san abin da ya gabata duk abin da yake ya kasance ya faru a baya sannan kuma min awwalid dahri tun daga horkon zamani Allah ya san komai wa ma lam yakun kuma in abinda ma bai kasance ba Allah ya san da shi kafin ya kasance wa ma huwa ka'irun abinda yake gudana yake kasantuwan a yanzu shi ma duka Allah ya san su ahsahu Allah ya kidga shi wa'addahu bana Allah ahsahu Allah ya kiyaye shi wa'addahu Allah ya ilga shi addan ilgawa wa man qala dum mutuman da ya furta cewa innahu la ya'lamu illa ma huwa ma kana dum mutuman da yace ai Allah bai san komai ba sai abin da ya riga ya faru ne sani wa ma huwa ka'inun da abin da yake faruwa to wannan duk wanda yayin wannan maganar faqad kafara billahi alazim ya kafir cewa Allah mai girma da buwaya mazalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء هل زو أبن من أكرش أبن من زلك أم بتو تيوا واجبين متوني إيماني أبن ديرج يجبات الله يسني أبن ديرج تك الله يسني أبن ديرج أجب الله يسني علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون أبن ما بي أبكم بإن ديرج أبكتو الله يسني يوش ديرج أبكو إن ديرج أبكو أو إن إيرين ديرج أبكو يا يوش ديرج هارا يوش ديرج كاري إن يكاري يا زايد شيء dukkan detaikin da yake cikin wannan abun gaba ɗaya Allah ya san su to duk mutumin da ya kore wannan abun ɗaya game da abin da ya shahi ubangiji subhanahu wataala to wannan mutumin ya bar musulunci sana'iya daga cikin abin da yake malai ambata mana anan yake cewa wala ni ka ha illa bi waliyin wa shahidai adlin wa sadaqin qalla aw kasura wa man lam yakul laha waliyun fasultanu waliyu man la waliya lahu to mallan sai shigo mana da wata mas'ala daga cikin masailun suke na fiqhu ne shine bayani na sharadin ingancin aure a wajen jamhurin malamai shine mallan yace wala nikaha aure baya tabbata illa bi waliyin face sai da alwali alwali na amarya ita amarya mace ita ce take da alwali shi namiji ba alwali gare shi wakili gare shi wakili wanda zai turo ya ce wane je kaka amso mini auren wacce yawa ko kuma shi da kanshi ma yazo ya zauna duk da cewa al'adance abin zai wahala amma na iya zawa shi ma kasa ya tsare a ce an bada ya ce na amsa shi da kanshi ba wani wakilci kenan ita mace take da wali namiji sai dai wakili in kuma yazo da kanshi ya amsa ma san makal ba wani matsala a ciki to aure baya tabbata dole sai da wali kenan ita wadda zai bada ita macen da za aura saboda zamu gani a ga mace wata aurar da kanta ko kuma wani dan zahin kai ya tashi ya ce kai ya aurar da ita akwai masu aurar da ita wa shahidai adlin sannan kuma da shaidu guda biyu alal aqal sannan kuma adalan mutane to aure baya tabbata sai da wadannan abubuwa wannan abun da malai ambata anan la nikaha illa bi waliyin wa shahidai adlin ya zo a cikin hadisin Aisha radiyallahu anha hadisi ne kuma wanda yake ingantacce Ibn Hibban ya zo da shi sannan kuma al-Allama al-Albani ya inganta hadisin a cikin littafin shi Sahihul Jami sannan kuma malai yake cewa wa sadaqin sannan aure baya tabbata dole sai an bayar da sadaki qalla aw kasura ko ya zama kadan ko ya zama da yawa ko kadan ko da yawa ko min karantar abu ana duk abinda ake iya amfanuwa da shi yana zaman towa sadaki qalla aw kasura ko ya zama kadan ko ya zama da yawa in an bada kadan ba ilahi ba idan aka bada da yawa shi ba ilahi ba mana ya danganta da irin yanayin da ake ciki da halin da mutun yake da sannan kuma addinance ba kai da sadaki a ce misali an zartar cewa sadaki kai wuce kaza a abu ne wanda ya danganta da irin wadatuwar mutane tsakanin su idan kaga akwai dama ka bada miliyan ɗaya a sadaki ba matsala bane ba ko sama da haka nan idan babu dama kana ibada ko zakka biya a matsayin sadaki eh kuma babu wani maganar budurwa ko bazawara a ya danganta da yanayin halin da kawai kake da shi sadaki kyautatawa ce wanda Allah ya wajabta ta ga dukkan wanda zai auri mace ya kyautatawa ita matar kuma haƙƙinta ne nata illa Allahumma in uwayenki suka amsa suka sayi kayan daki suka saya miki kaga kayan dakin nan naki ne ba nasu bane ba ke zaki amfana da su ba so su amfana da su ba ke inda duka dai ba gujewa abin da ake mana ba huta daga cikin kaidar da ta bayar sadakin ba cewa ba dole sai an damka miki a hannunki ba cewa ki sarrafa su inda kike da a wacce an kawo sadakin ki gashi nan jika 100 kaza ne ko kuma a gasu nan jika kaza ne ko kuma gasu nan miliyan 1 ne ko miliyan 2 ne kuna makamancin wannan ne to amma za mu saya miki kaza da kaza da kaza da kaza wanda za a kai miki dakin ki ke zaki amfani da shi da ke da mai gidanki kenan su sai dai ma abin da za su kara a cikin dukiyar su mai yawa kenan qalla aw kasura ko ya zama kadan ko ya zama da yawa sannan malai ya ci gaba da cewa man lam yakul laha waliyun macen da bata da alwali bata da alwali zamu zo mu ga waye cancanta ya zama alwalin nan to ita wannan matar da bata da alwali fa sulṭānu waliyyu man lā waliyya lahu shi sarki shine waliyin majibincin lamarin matar da bata da wani majibincin lamari to wannan mas'ala ce daga cikin masailu fiqhiyya malai ya kawo ta anan wanda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana cewa lalle la tuzawwiju al-mar'ata nafsaha al-ma'awafun la tuzawwiju al-mar'ata al-mar'a mace ba ta aurar da mace eh ba za ki ce ba za a miki aure amma kuma alwali yake ita ce wacce a sai dai namiji dole sannan abu na gaba wala tuzawwiju al-mar'atu nafsaha mace ba ta aurar da kanta ba ta aurar da kanta fa inna zaniyata hiya allati tuzawwiju nafsaha manzo Allah yake cewa mace mazinaciya ita ce take aurar da kanta bi ma'ana irin ɗabi'an da take da tasarrufin da take da bada daman kunciya ga wanda take fasikanci da shi kaga kaman abu ne wanda yake na wada bi ma'ana kaman aure ne kaman ta aurar da kanta ne ma'ana to ba mace afifa kaman ma ba ta aurar da kanta sannan kuma mace ba ta aurar da mace eh kake turmiki wannan ki ce ai ke kin doka ke zaki aurar da ita kaje a zo aure a rika cewa wai ta bashi a ubanta da ya bada ta eh ubanta ya bada ta wannan shine magana amma ke ma karkashin shi kike mana ko biki da ikon da zaki aurar da ita baki da ikon da zaki aurar da ita kamar yadda zamu zo mu suwaye kamata su wakilci mace insha Allah ta'ala sannan manzon Allah ya ambata wani hadisi ayyuman mar'atin nakahat bi ghairi izni waliha fa nikahuha batilun 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 manzon Allah sai da yayi mata su uku hadisi ingantacce a cikin sunan na Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Ahmad daga hadisin Aisha Allah karin ra'a gare ta kuma hadisi ne ingantacce kamar da yake cikin Sahihul Jami na Mal Albani manzon Allah ya ce duk macen da nakahat tai aure bi ghairi izni waliha ba tare da izinin waliyinta ba ba izinin ubanta haka kawai akai ekartan shi aka maida shi dan kallo yana ji yana gani baya so aka daura auren nan da shawarar uwarta ko da shawarar ƴan uwanta ko na makamancin wannan mazalla ce fa nikahuha auren wannan matar batilun lalatacci ne batilun ya ƙara cha lalatacci ne batilun ya ƙara cha lalatacci ne sai da mazalla mai ta wannan kalmar su uku مالك يتشيو أنن صالح الفوزان يتي حتى ولو قال بصحته من قال من الفقهاء عن اجتهاد كودا وصلك تكيم مالي ما فيكو سنة كودا با إذن ولي تباني با اندي أرغي أني كذا أني كذا تهني اجتهاد سكة أوريا مالي يتي فالعبرة بالدليل أبن أكي لولار الشيشين دليلي ولهذا سبود حكا نص المؤلف على هذه المسألة مالي سيزو دا ونن مسألة ما أنها فقهية تارة كان مسألة تتفقه أما مالي كاو تكرقشون ونن ليبين أن هذا المذهب أن هذا هو المذهب الصحيح شوى يبين أماك مذهب إن كان تتياشيني با يندزاي أدورا ما يارين يا أولي سيد إذن أبوا ينتا سيد إذن أبانتا eh bayan da zai saboda kuna ga yayi retreat ko kuma ba kowa bane shi bai da ko bi uwa take da kudi a ce ai hajiya ta bashi eh an bashi to ita ba ita take da ikon ikon ta bada ba wanda yake da ikon ya bada shine mahaifin duk wanda kuke ga cewa bai da muhimmanci a cikin gidan bai da tasiri ko bai asirin abubuwa to wannan dai haƙƙi yana nan a matsayin cewa shine zai bada malice kuma wannan abin nan an bata maka anan huwal mazhabu alladhi alayhi jumhur ahli alilm ma da yawa jumhur malaman ilimi suna kan wannan alladhi tadullu ala anna alayhi sunnatun nabawiyya wanda sunna tana bayani shi ma akai ne saboda haka dan a sama aure ya zamanto ankiha auren da za auren rikin da za a rike na musulmi ya zamanto iya da kaida wala tadkhuluha as-sirriyyatu wal ihtiyalat ba za a zo a saba wasu abubuwa a ce ai an yi abin ne a cikin nuku-nuku a sirrance ko kuma a yi amfani da wasu wayo ko dubaru a sabke shi uban daga haƙƙin shi ko a sabke wanda ya kamata ibada ta a kai ta zuwa ga wajen wani wanda yake ba shi ba bal takunu wadihatan alaniya dole abu ya zamanto baro-baro karara a hili a san cewa waye ya bada ta fa innal ankihata min ahammil umur mala yace auren rake suna daga cikin abubuwa masu muhimmanci li'annaha yabni alaiha usarun saboda fami suna ginuwa ne suna samuwa a dalilin aure sannan kuma wa yabni alaiha zarari sannan ana samun zurriya da nasaba da dangantaka ta hanyar abin da ya shahi wannan aure wa yabni alaiha ashaddu min zalika istibahatul furuj mana sannan a saman wannan kalmar ta aure ake iya halattawa namiji kusanci wannan mace ko kuma mace ta bada dama ga wannan namijin duka ta hanyar aure ne da haka fala budda min ad-dawabit ash-shar'iyyah li'aqd an-nikah al-warida fi al-ahadisi dole abi ka'idodi na shari'a wanda suka zo suka nuni akan yanda ake daura aure a cikin hadisin manzala sallallahu alaihi wasallama wa fil ayati wanda kuma suka zo a cikin ayoyin al-qur'ani mai girma to bayan shi malam kenan yayi magana akan abin da ya shafi sadaki sannan kuma yazo ya ƙara nanata magana akan cewa alwali alwali anan me yake cewa alwali mali yace huwa asabatu zawja alaqrab falaqrab abin da yake cewa wali wa yake da dama ya zama wali sune asabatu zawja sune ɗan uwar matar da za a aura alaqrab falaqrab makusanci sannan makusanci idan akwai ubanta misali shi cancanta ya bada ta sama da kakanta yace fal aqrabu minhum yace abuha nan salihul fazani yake cewa mafi kusanta wanda yake yace shi cancanta ya bada ta shine ubanta thumma jadduha sannan kakanta wa in ala koda yayi sama mana kakanta mana akai katari duka suna rayi kakanta na biyu ko na uku ma duka yana ibada ta wanda su suke da haƙi na harko thumma malace sannan ibnuha idan misali ta yi aure kuma auren samu tangarda an kai matsayin da haddanta ya shiga cikin rushud sinnun rushud ma da ya shiga cikin shekaru na hankali shi ma yana iya zamantowa alwali ne ya zama wanda wakili ma ya zama alwali na mahaifiyar shi wa ibnu ibniha haka jikanta zai iya zama wa in nazala duk yanda suka sabka kenan jikanta shi ma yana iya zama idan da haka in mana za a yi katarin wani abu na rayuwa ya kadarta haka in summa akhuha shaqiq sannan kuma dan uwanta wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya kenan uba kaka sannan abin da ya sama ko kuma ya zamanto da dan da jika abin da ya kasa sannan kuma akhuha shaqiq bi ma'ana dan uwanta wanda yake na shaqiqi wanda yake uwarsu ɗaya ubansu ɗaya yanzu bayan waɗancan wannan shi zai duro ya zamanto shi yake da haƙƙi thumma akhuha lil ab sannan kuma dan uwanta na uba wanda uba suka hada amma uwa kowa da tashi sannan kuma thumma ammuha shaqiqu sannan amminta bi ma'ana dan uwan ubanta wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifinta to haka malai an bata su suna da yawa kenan wannan su suke cancanta kenan uba dai shine dan uba yana nan to kowa dole dakata bi ma'ana in ya yarda ya bada to khalas in kuma bai bada ba khalas amma ba wani misali a ce to tunda yanzu uban bai bada ba bai yarda ba ai sai a ketara shi a tsallake shi a ce kai kai baka da fa'ida da kuɗa daga nan sai a dauko na gaba a ba a yin haka to sannan in aka zo yanayin da mace ba ta da wani wanda yake makusanci daga cikin waɗanda aka ambata da ma wanda ba ambata ba anan suna da yawa to a lokacin sai alƙali ya zama shine wakilinta shine alwalinta shine maganar da malaki cewa fasultanu waliyyu man la waliya lahu gaba ta ga malaki cewa idza talaqa ar-rajulu imra'atahu thalathan faqad harumat alayhi la tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayrahu idan miji ya saki matar shi thalasan ya mata saki saki na gugan saki sai da mata saki uku tur aka sake ta aka ƙara sakin ta aka sake sakin ta to yanzu bayan shi babu zance a sake mai dota an mata saki uku to faqad harumat alayhi ta haramta a gare shi qaulan wahidan baya halatta a gare shi su zo su zauna wallahi duk mutumin da ya san a cikin cakwakiyar suka rike tsakanin shi da matar shi ya sake ta da yayi biyu yayi uku kuma san zuciya ya sa da shi da ita suna zauna wallahi su ji tsoron Allah akwai irin waɗannan abubuwan suna faruwa kuma duka biye hukubar shaidan ce ko hakura da juna ku rabu idan har za ku san za ku kai matsayin da za ku iya zama bayan kun yi saki uku kuna ji kuna gani Allah yana ganin ku yana jin abin da kuke aikatawa ku zauna ku rika zaman abin da yake na ba daidai ba zaman zina kuna makamancin wannan dan me kuka barar da waɗancan haƙƙi har guda uku wanda aka ba ku aka ce ku bi su a hankali kuna zaune zaman ya gagara aka kada aka raya aka yi sulhun duniya abin ya gagara aka saki su daya to ya kamata wannan ya zama to izina a gare ta ya zama to izina a gare ka kai ma kuka zo kuka sake zama kuma kuka kasa jure wanda za ku yi zama mai kyau har kuka kai matakin da Allah kuka sake aka sake yin sakin nan kuka sake kuma kuka zo kuka sake zauna kuka sake kai matsayin da za a yi wannan sakin nan to kaga ai bai kamata Allah ku zo ku shiga ku ci gaba da wata mu'amala ba kenan ba ku a iya zama zaka ku rabu haramun ne a kun haramta tsakaninku da junanku baya halatta bakka halatta a gare ta ita batta halatta a gare ka hatta tanki hazaujan ghairahu har sai ta auri wani namiji daban wanda ba kai ba in ta yi ta yi wani auren ta mana auren Allah kadar ta sha bai zauna ba aka sako ta to a lokacin kana iya zama daga cikin yan takaran da za su nemi auren ta in ta yarda ta aure ka in bata yarda ba kuma halas to anan kuma mas'ala ta auren karya dal wanda insha Allah ta'ala wannan sai zaman to matashiyar karatun sati mai zawa kenan bayan an saki uku sannan kuma akwai abin da wasu suke yi na ba daidai ba wanda akwai tsoratarwa mai girma akai wanda za su zaman to matashiyar karatun sati mai zawa kenan wannan auren da ake da sunan cewa auren karya dal ubangiji ya shirya da mu karantarwa da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا يأوى إن شاء الله كراتم ممكن لقاله قوم ندري أرانا الحميد شزوى قاله شادة ندري kenan ya komo daga ƙarfe 8 zuwa ƙarfe 9 kenan daga ventar zuwa ventinar insha Allah ta'ala kasancewar yanzu lokaci ne wanda yake na sanyi kuma akwai daman da bayan ventar tun an jima da yin sallar isha kenan sai karatun da wuri mai make zaman to sai dare ya shiga subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi